بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya da yabo da jinjinawa da miƙa wuya duk sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, ma'abocin falala da ni'ima. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahu dhul fadlil 'azim. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah ya ni'imta mu da ni'imomi masu yawa. Ɗaya daga cikinsu ita ce ni'imar haɗuwarmu a wannan farfajiya da ke gaban wannan katafaren asibiti na Polyclinic Mariam, wanda ɗan uwanmu bawan Allah da muke kyautatawa da su Profesa Dr. Lawali ya samar da shi a wannan birni na Maraɗi a Jamhuriyar Nijar, bayan ya samar da ire-irensa a waɗansu yankuna daban-daban a nan Jamhuriyar ta Nijar a matsayinsa na halattaccen ɗan Nijar. Allah ya masa albarka, ya albarka wa zuriyarsa, ya albarka wa dukiyarsa, ya albarka wa iliminsa, kuma ya albarkaci dukan waɗanda za su ce amfanin waɗannan cibiyoyi na kiwon lafiya a faɗin Jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Wannan gayyata ce da muka kulla ta da shi tun haɗuwarmu da shi a gidansa a birnin Riyadh na ƙasar Saudi Arabia, lokacin da ya karɓi bakuncinmu a matsayinsa na ɗan uwanmu mai ƙaunarmu kuma wanda yake son harkokin addini da kuma yin abota da masu addini. Wannan bawan Allah, duk da matsayin da Allah ya bashi na cewa ya kusan ƙurewa na matakai na gogewa a harkar duniya a matsayinsa na ɗan Nijar kuma ɗan Amerika kuma ɗan Saudi Arabia, amma duk da haka ya tashi da kansa ya je har Najeriya, har Bauchi, har Yalwa, saboda ya je ziyarce ni. Ya kusan muni yana jira domin mu haɗu da shi, amma ranar kuma sai aka yi kicibis da ni kuma malamina ya zo, ina ta masa hidima, ban samu dama mun haɗu da shi ba, sai dai magana a waya akan ya yi haƙuri, in Allah ya yarda zan biya shi bashin wannan ziyara, wanda daga baya ni kuma na je na biya shi, na je har gidansa a Riyadh, yau kuma gashi na zo gidansa a Maraɗi. Abota ta addini tana da daɗi, kuma ƙauna a sanadiyar addini babu abin da ya fi ta. Gashi a sanadiyar wannan ƙauna mun haɗu da manya-manyan malamai da waɗanda suke zaune a nan garin Maraɗi da kuma waɗanda suke ɗan asalin tushen Maraɗi ne amma suke amfanar da waɗansu jihohin da yankunan da ma duniya a waɗansu wuraren daban-daban duka shi da yardar Allah mun haɗu a nan. Hakika wannan gari na Maraɗi ɗaya ne daga cikin garuruwa na musulmi a yankin Afirka ta yamma da ya tara malaman sunna waɗanda suka amsa sunan malaman sunna rabbaniyu waɗanda suke karantawa su karantar kuma su yi gwagwarmaya ta da'awa ba irin waɗanda aka naɗa a matsayin malamai kawai ba na shekarayika a'a waɗanda malanta ce ta naɗa su malamai. Allah ya ƙara albarka gare mu gaba ɗaya. Hakika a cikin wannan rayuwar ba abin da za ka yi ka mori wannan rayuwar kuma ka mori rayuwa bayanta ka jawo wa kanka farin jini a wurin Allah ka jawo wa kanka farin jini a wurin mutane saboda ka yi ƙoƙarin ba da gudunmawarka wajen gina ƙasa da gina al'umma da amfanar da mutane da duk abin da Allah ya hore maka. Dukkanmu nan kowane ɗaya daga cikinmu Allah ya masa baiwa sai dai Allah ya bambanta mu a matakai na baiwa. Wani baiwarsa a cikin ƙwaƙwalwarsa take ta iliminsa, wani baiwarsa a cikin ƙwaƙwalwarsa take ta hikima da basirarsa, wani baiwarsa a ƙarfin jikinsa take ta iya karyawa da ɗagawa da ajewa, wani baiwarsa a aljihunsa take ta iya saye da sayarwa da kashewa, wani baiwarsa a hanya ne da zai iya yi wa wani shi ya je ya samu ko da shi bai iya zuwa ya yi ba a'a ya buɗe hanyar wa wani shi ya je ya samu a can, wani kuma baiwarsa a mulki ne a kan kujerarsa zai iya ba da umarni a isar da alheri ga suwa ne a aikata alheri a wuri kaza. Kowa daga cikinmu akwai baiwar da Allah ya mata. Allah bai ajiye mu a mataki guda ba, akwai hikima a cikin yadda Allah ya bambanta mu a ilimi, ya bambanta mu a dukiya, ya bambanta mu a mulki, ya bambanta mu a hikima, ya bambanta mu a ƙarfi. Ya yi haka ne saboda mu amfanar da juna, wanda ke da ilimi ya sanar da wanda baya da shi, wanda ke da dukiya ya sanar da wanda baya da shi, wanda ke da mulki ya taimaki wanda yake ƙasa da shi. Da haka ne ake gina rayuwa. Allah bai taɓa ba wa wani wata baiwa saboda ya ci ya cinye shi kadai ba, saboda hikimar rayuwa ɗin nan sai ta sa Allah maɗaukakin sarki bai haɗa wa kowa komi ba, ba wanda Allah ya ba shi komi, shi Allah ne kaɗai ya riƙe komi a hannunsa biyadihi malakutu kulli shay, amma in ban da shi ba wanda yake da komi. Amma Allah ya sake komi a duniya sai dai ya karkata, wani ya san masa abu kaza daga cikin komi, wani ya san masa abu kaza daga cikin komi, in ka haɗa su duka sai zama komi Allah ya saukar a duniya na wanda ɗan adam yake bukata, amma Allah bai tara a hannun mutum ɗaya ba. To Allah ya yi haka ne saboda rayuwar ta fi daɗi idan ka ji cewa kana bukatar na wani, sai ba zan sa ka yi ɗagawa ba domin ba a baka komi ba, yayin da aka baka wani abu to akwai kuma abin da aka ba wa wani wanda kai kuma ba a baka ba, don haka ba wanda ya gode a cikinmu, saboda idan ka fi wani wani abu shi kuma ya fi ka wani abu, don haka kowa ya fi kowa ne kuma kowa yana ƙasa da kowa, don haka duk matsayin kuɗi ɗaya ne. Amma mafi alheri daga cikinmu shi ne wanda ya iya samar da hanyar da zai amfanar da waɗansu, shi sa ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Tabarani da waɗansu marwaita hadisi suka waito shi, ya waito shi cikin al-Mu'jam al-Awsat. Hadisin Abdullah ibn Umar, Allah ya kare yarda gare shi da babansa. Wannan hadisi al-Hafiz al-Mundhiri ya sa shi ɗaya daga cikin hadisai cikin al-Jami'u as-Saghir. Kuma Malam Albani ya sa shi cikin hadisai da suke sahihi ko hasan. Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas wa ahabbu al-a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kace mutumin da yake kowane mutum soyuwa a wurin Allah, yake jawo kansa farin jini a wurin Allah, shi ne mutumin da yake amfanar da ƴan uwansa mutane. Sannan a cikin ayyuka kuma aikin da Allah ya fi so gaba ɗaya shi ne ka taimaki ɗan uwanka, ka sanya masa farin ciki. Matuƙar ɗan uwanka ne musulmi. Wannan hadisin yake nuna mana Allah baya buƙatar komai a wurinmu, mu ne muke buƙata a wurin junanmu. Baka idan ya baka ka ba wani wanda ya fi kowa soyuwa a wurin Allah, shi ne wanda ya taimaki ɗan uwansa. Aikin da ya fi komai kuma cikin abin da zai sa Allah ya soka shi ne ka sanya farin ciki a zuciyar ɗan uwanka ta hanyar da za ka yi masa abin kirki da nagarta da wannan baiwar da kake da ita, wanda shi bai da ita, ka taya shi amfani da ita, shi ma ya samu daga cikin naka. Ko kuma yana da irin taka sai ku haɗu tare saboda ya samu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ya ji daɗin moriyar tasa baiwar. In dai za ka samu mutum farin ciki, to ba aikin da ya fi wannan a wurin Allah. Wasu daga cikinmu baiwar da Allah ya musu ta ƙololuwa ce ta hawa kujera da za su zartar ko su sa hannu a kan a aiwatar da abu kaza, wasu wane da wane da ƙarfin mulki a ƙwace abu kaza a hannun wane da ya danne na su wane a mayar musu gwamnati ta dukkan ɓangarorinta guda uku na masu zartarwa wanda ke ƙarƙashin shugaban ƙasa da gwamnoni da shugabannin yankuna da ɓangaren shari'a wanda ke ƙarƙashin manya-manyan alƙalai da na tsaka-tsaki da ƙanana da kuma majalisu na dokoki waɗanda ke sanya dokoki da za su yi amfani wa ƙasa, waɗannan su ne suke riƙe da mulki. Matuƙar mutum yana yin abin da zai amfanar da al'umma da ƙasarsa, matuƙar mutum a cikin mulkinsa yana sanya wa mutane farin ciki suna jin daɗi, to wannan mutum Allah ya fi son sa, kuma aikin yana cikin aikin da Allah ya fi so sama da kowane aiki. Haka kuma waɗanda Allah ya bai wa dukiya suka bi waɗansu, wama ufaddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, waɗansu ku ai sun bi waɗansu samu. Dukkan dukiyar da ake bukata a duniya nan Allah ya saukar da ita, amma da Allah ya saukar da ita bai ce wa mutane su miƙa hannu sai watsa kowa ya caske ba, yana tara mutane ne adadi kaza ko dubu kaza ko miliyan kaza ko ɗari kaza ko goma sha ko da adadi sai ya ba a hannun wani sai shekara ba musu. Akwai hikima a wurin Allah ta wannan shugaba a cikin gida a matsayin mai gida. Sai Allah ya yanka masa albashi, ai albashin da kake karɓa Allah ne ya yanka ma, baka yi saka karɓi kuɗin da Allah bai rubuta maka ba. Kasuwancin da kake yi kaje ka samu riba ta ofisi, Allah ne ya yanke ma wannan kuɗin da kake samu, naka ne da kai da iyalanka. Ka sanya farin ciki a zuciyar matarka ta hanyar ba ta abinci, al-luqmatu tad'uhu fi sayyi imra'atika sadaqa, wannan lumar da take ci ta abincin gidanka sadaqa ce. Allah ya zai ciyar da ita ne sai ce ta zo ƙarƙashinka, ba shi zai rinka miƙo abinci ta shafka ba, kamar yadda yake sa tsuntsuwa idan ta je ta kawo baki da baki take ba ƴaƴanta, kai ma zo ka kawo ka ba matarka, ka ba ƴaƴanka, ka ba iyayenka, ka ba ƴan uwanka. Da haka dai Allah yake rabawa a cikin gwammai, wani kuma a cikin unguwa, sai Allah ya ƙara masa sama da na iyalansa. Sai a ce to bayan ka ba iyalanka, wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul in afwa, suna tambayar ka me za mu ciyar bayan iyalanmu. Sai Allah ya ce ku ciyar da abin da ya rage bayan kunci da iyalanku, akwai saura, to ku ɗebi kuma walladina fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. A cikin unguwa akwai maro, akwai mabarata, akwai waɗanda ba su roƙa ba amma suna buƙata, kowa ka bashi. Wani ka bashi sadaka, wani ka bashi kyauta, wani iya fawarsa ita ce ya bayar a gidansa sai kuma maƙotansa, wani kuma ya wuce haka, wani sai a garinsu gaba ɗaya, wani abin ya wuce akan ya ɗauki kuɗi ko abinci ya bayar, wani zai ba da gudunmawa ne ta fuskar ya yi gine-gine, wani da dukiyarsa zai gina makaranta a amfana a ilimi, wani da dukiyarsa zai gina kasuwa ya ba da haya, duk da yana samun arziki da riba a ciki, amma waɗannan shaguna da su ake tsaga tattalin arziki, wani ma ya samu shi ba zai iya gina shagon ba, inda ba don shagon ka ba, ba zai yi kasuwa ba, shi kuma na ƙasa ba zai saya ba sai ya zo shagon. Za ka ka'isar da arziki ga mai shago, ka'isar da arziki ga masu zuwa su ciniki a shagon, duk da kai ma kana samun riba amma ka sanya farin ciki a zuciyar ɗan uwanka. Wani zai gina asibiti kamar irin wannan, inda ba don asibitin ba, wani haka zai yi jinya ba zai samu damar yin samun magani ba, sai dai ya ta wahala ko ƙarshe ma ya mutu a kan wannan jinyar. Sai aka zo ta hanyar wannan, sai ƙaddarar Allah ta samun lafiya ta tabbata a gare shi ta hanyar wannan asibitin, ko da ana karɓar kuɗi, amma wani yana da kuɗin amma bai samu asibitin ba, ashe kuɗin bai yi amfani ba, ashe asibitin ya fi kuɗin amfani. Saboda haka duk abin da za ka yi ka taimaki wani sai ka yi. Wani shi kuma damar da Allah ya ba shi iliminsa ne, sawa'un ilimin zamani ya karantar da ƴaƴan mutane duk da za a biya shi albashi, amma in ya ga dama ya ce ba zai yi ba ko da akwai albashin, sai zama ba za a iya sayan ilimin ba. Don haka shi ma taimako ya yi, idan ya ga dama yana iya cewa ba zai yi ba, ai ana yin yajin aiki duk da ana biyan albashin, amma a yaji a ce ba za a yi ba, ana iya karɓar albashin kuma mutum ya je ya zauna bai karantar ba. Za ka amana idan mutum ya ɗauka sai ya je ya yi a zuciyarsa, yana jin kishin ƴaƴan musulmi ya za su so amfana da wannan ilimin, shi ma ya shiga cikin wannan hadisi. To ballantana kuma malaman addini waɗanda suke karantar da addini saboda Allah, ƙarƙashin ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin, bana neman lada, bana neman albashi, bana neman yabo, a wurin Allah nake jira Allah ya biya ni. Duk malaman addini akan wannan aka gina su, sun koya kyauta, suna karantarwa kyauta. Idan ka ga mutum ya biya kuɗi akan ilimi ba ya sayi ilimin ba ne, ya biya kuɗi akan wahalar ɗawainiyar ilimin ne, amma ilimi ba a iya sayansa. Kana iya kai ta kashe kuɗi ka sha wahala, irin su Profesa Sabiu Hafizahullah, an sha gwagwarmaya, an je ƙasar kaza, an je ƙasar kaza, an gamu da Larabawa, an gamu da kowai, an yi ta gwagwarmayar karatu, ya kashe kuɗi inda zai kai lissafi, wannan kuɗin ya ishe shi jarin da ya zama babban ɗan kasuwa. Amma wannan kuɗin ba ilimi ya saya da shi ba, ya sayi hidima ne. Wani yana iya zama a nan ƙasar bai je ko ina ba, amma ya iya zama a zaure ma ya yi wannan ilimin. Ashe hidima ce ake saya ba ilimin ake saya ba, ilimi ya fi ƙarfin a yi cinikinsa. Shi yasa Allah zai ɗauki nauyin shi zai koyar da kansa. Wa yu'allimukumullah, Allah yana karantar da ku da kansa. Lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmi, ilimin Allah ne, ilimin addini da ilimin Alƙur'ani. Kyauta Allah yake bayar da shi ba biya kuka yi ba. Saboda haka kowa da gudunmawar da zai bayar wa al'umma don mu gina ƙasa, mu gina jama'armu. Kada Allah ya baka wata ni'ima ka yi ruwarta. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, duk wanda ya rowa ya yi wa kansa ne. Wallahul ghani, Allah wadatacce ne. Wa antumul fuqara, ku ne mabukata. wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, idan kuka ki wato ba ta ki ba Allah zai kawo wadansu da za su yi sun mala'ikan gudu amsalan ku su ba su zama irin ku ba za ka ko kai ka samu amfani mutane su kaunace ka Allah ya kaunace ka ko ka ki Allah ya zarge ka mutane su zarge ka kuma kana ji kana gani za a ci gaba da yi in kai ba kai ba wani zai yi ya ɗan uwana mafiya daraja daga cikin mu su ne waɗanda suke amfanar da al'umma shi yasa za ka ga annabawan Allah dukkansu damuwarsu mutanensu wannan ne ya sa malamai da suka zama gadan annabawa su suka fi kowa amfanar da ɗan adam a duniya saboda su suna amfanar da mutane ne a duniya da lahira duk wanda ba harkar addini yake ba yana amfanar da mutane ne a harkar duniya shi ma amfani ne amma ba za ka haɗa shi da wanda ya amfanar da mutane a harkar duniya da lahira ba wannan ita ce shiriyar annabawa shi yasa annabawa suka fi kowa daraja a duniya saboda su sun shiryar da mutane akan lahira ne kowane annabi za ka ga ya damu da yaya zai yi amfanar da mutanensa za ka kullum takaicinsa idan an ƙi a ji Allah mutanen nan ya zai cece su kar su shiga wuta ya sama musu amfani su shiga aljanna ka dubi irin tsadar da aljanna take da ita amma yana kullum kokawarsa da fadarsa da famansa shi ne ya za a yi mutane kar su bata su shirya su bi hanyar Allah tun daga kan annabin farko har zuwa na ƙarshe Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullum kokarinsu in aka baka amanar mutane ya za ka sauke wannan amanar ka taimake su kar ka bar su halaka Annabi Nuhu alayhi salam shine manzon Allah na farko a cikin dukkan manzanni. Zaka ji damuwar da yana tsoron wa mutanen sa kar bala'i ya same su. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim. Ina jin muku tsoron wata azaba mai girma da za ta zo. Ina jin muku tsoron azabar wata rana mai girma da za ta iya samun ku yana jin musun tsoro bai ce fa in ni a kafu ala nafsi ba saboda shi kan ya tsira amma damuwarsa mutanensa kar su halaka annabin hudu alaihi salam wanda ya biyo bayansa wadkur aka adin iz anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an nuzur min bayni yadayhi wa min khalfi alla ta'budu illa allah inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim ina jin muku tsoron azabar rana mai girma shi ma damuwar da yana jin musu tsoro kar su halaka cikin annabawan da suka biyo bayan da annabi Shu'aib ya qaumi la yajri mannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh aw qauma hud aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id ya mutane na kai yayyar da kuke mu ta jawo muku ku halaka har a muku irin abin da aka yi wa mutanen annabi Nuhu kar a muku irin abin da aka yi wa mutanen annabi Hudu kar a muku irin abin da aka yi wa mutanen annabi Salih mutanen annabi Nuhu ai ba nesa suke ba ga izina a nan kusa da ku kar ku bari a muku haka suna zaginsa suna kinsa suna mata ba'a amma kuma shi yana cewa ina jin tsoron kar a halaka ku haka ake so ka zama su ba sa maka daidai kai ka musu daidai suna tabar da kai kai kuma kana shiryar da su haka ake so ka zama akan malanta kana da hakuri da juriya haka ake so ka zama akan ciyarwa kana da hakuri da juriya haka ake so akan basira ka kana da hakuri da juriya ba kana yi wa mutane don su biya ka bane a'a kai kana yi ne saboda Allah don ka samu musu amfani kafin mutum ya gane amfanin abin da kake karantar da shi ta yi kana bashi amfani shi kuma yana zagin ka ci gaba da bashi wata ranar da ya gane za ka zama abokin ƙaunar da bayan da kai abokin gaban sani idan ka bar mutane saboda dalilin kana gani ba sa appreciated ba sa nuna farin ciki da gamsuwa da abin da kake yi shikenan ba wanda zai yi idan ka gaba su yi appreciated ba to amfani ne bai riga ya ishe su ba ci gaba da yi dai amfani ya ishe su ahabbun nasi ila allah ya anfa'uhum linnas annabi Musa alaihi salam haka yayi ta gurgurmaya akan mutanensa ku ga yadda ya fada da Fir'auna ku ga yadda ya tsaya a gaban Fir'auna duk akan gogormaya wa mutanen sa an arsil ma iya bani isra'ila wala tu'adhibhum bana mu wanda yake ce ba wala tu'adhibni ba duk da ya san da cewa akwai hadari sosai ya tsaya a gaban Fir'auna amma da mu wanda yake ce mutanen sa
فَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
بارك الله فيك